kuma cikin bayanan da muka yi jiya idan muku manta ba farkon hadisin da muka tashi na innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustaghar muka ce wato halal shine dukan wanda abin da yake tayyib sai muka ce tayyib shine duk abin da baya cutar da hankali baya cutar da gangane wannan abin na ci ne ko na sha ne muka ce al aslu fihi al hillu asalin hukuncin da ke cikin sa shine mai halalci to karin bayani akan naje shi ne ta iya yiwuwa ka samu wani abu da wannan sifar baya cutarwa ta fuskar jiki ko ta fuskar hankali amma duk da haka ya karbi sunan haramci dan saboda ma mallakar ka bane ba sato shi kai ko kwato shi kai to nan gurin sai ya zanto cewa ya tashi daga sunan at-tayyib ya koma al-khabith la li zatihi wa innama in sabba alayhi al-hukm daga nan sai mu gane cewa akwai at-tayyib hissan wa hukman akwai at-tayyib hukman la hissan wanda asalinsa wato gaji at-tayyib ne ta fuskar his amma wato ghayr tayyib ne min haythu al-hukm أيضا أيوة متسكن حديثي نشاطه الحديث الهادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه أنكربوا هنا حديث دقى أبو محمد أبو محمد كمشين حسن تنجدن علي تنجدن أبي طالب سبط رسول الله jikan annabi ta wajen yarsa larabawa sukan ce sib ya zanto jika wanda yarka mace ta haifa sukan ce hafid idan ya zanto jika ne wanda danka namiji ya haifa kun fahimta ko sibitu rasulillah jikan annabi wato ta wajen yarsa Fatima kenan wa raihanatihi raihan wani dan itace ne mai kanshi to duk abin da ya zanto abin kauna a wurinka ka iya ce masa raihana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam na kaunarsa shi yasa aka ce masa raihanatihi radiyallahu anhu kale yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na hardato daga bakin annabi sira da muke tabbata gare shi yace me da ma yuribuka ila ma la yuribuk da ma yuribuka ka kyale duk abin da ke sa maka kokonto ila ma la yuribuka zuwa ga abin da baya baka kokonto duk wani abin da yake da kokonto zai raba hankali biyu ka kyale shi ka kama abin da baya raba hankali biyu yana mayar da hankali ne wuri daya wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi wa Nasa'i haka Imam Nasa'i wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahihun haka Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi a cikin Musnad haka Imam Ibn Hibban al-Busti shi ma ya ruwaito wannan hadisi ma'ana dai hadisi ne inda ta ce to me wannan hadisi yake nufi da ma yuribuka ila ma la yuribuka duk abin da ke sama kokonto ka kyale shi zuwa abin da baya sama kokonto ka zo za ka yi alwala ga ruwa guda biyu wannan ruwan ana tsammanin akwai najisa a cikinsa wannan ruwan kuma ana tabbacin ba najisa a cikinsa wannan wanda ake tsammani duk da cewa najisar bata bayyana ba yadda za a gani amma ana tsammanin akwai ta a ciki wannan kuwa kana da tabbas din babu najisa a ciki wanne ya kamata kai alwala da shi idan za ka yi aiki da wannan hadisi da amma yuribuka ila ma la yuribuka kaga wannan wanda kake da kokonton sai ka aje shi gefe guda ka dauki wanne wancan wanda baka da kokonton kai ne kake cikin sallah mai raka'a hudu kai raka'a uku ka tashi kana cikin raka'a uku sai kokonto ya zo maka shin wannan raka'ar da na tashi ta hudu ce ko ta uku ce ka kasa tantancewa yanzu kana da tabbacin raka'a uku ta hudu ce kake da wata kilancin ita ce ko ba ita bace ba sai aka ce dama yuribuka ila ma la yuribuka ya za ka yi aiki da wannan hadisi dangane da ka fita daga wannan rudani da ka samu kanka na sallah sai ka kirga cewa wannan raka'ar ta nawa ce ta uku ka dauka ka kawo ta hudu shikenan ka fita daga cikin kokonto kai ne kake da alwala ka tabbatar kai alwala kafin ka shigo masallaci ka shigo masallaci kai nafila kana zaune kana karatun qur'ani sai ku zo maka shin alwala ka ta warware ko bata warware ba samuwar alwala tabbas ne tun kafin ka shigo masallaci ka san kana da ita tabbas rashin ka ko yanzu meye ko kwanto ne dan baka da tabbacin daurewa ko ba daurewa ba sai kai yaya da mai ribuka zaka dauka kana da alwala ne ba wani abun da ya sani zaka dauka kana da alwala ne to anan ya zaka yi da maganar mai ahlari wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan to falasiya ali har wannan na farkon ma man shakka din shi ma falasiya ali har na farkon man shakka fi hadathin shi ma falasiya ali dan annabi ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka dan kana da tabbacin alwala yanzu rashin ta kokonto ne wannan kokonton da yazo yana bako baya ture tabbacin da kake da shi na alwala haka kuma ka canja hukuncin da a ce kana da tabbacin ka shiga ban daki ka fito yanzu ka tabbatar ka shiga ban daki ka fito to amma ka zo ka zauna har sai aka yi kiran sallah sai kuma kokonto yazo maka sai kake cewa shin da na shiga ban dakin na fito da zuna maimaita alwala ko ban maimaita ba ya za ka dauki hukunci ka dauka kawai baka yi alwala ba ba ka da ita domin rashi shine asalin sai ka je ka yi ta da ma yuribuka ila ma la yuribuka akwai hadisin da yake taimakawa wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayanku yana cikin sallah shedan yakan zo ya rinka busa duburansa sai mutum ya rinka jin kamar yayi rihi ma'ana kamar yayi tusa yace to idan ɗayanku ya samu kansa cikin wannan hali kada ya fita daga cikin sallarsa har sai in ɗaya daga cikin ababe guda biyu sun faru ko ya zanto ya ji wari yanzu tabbas ne kenan ya samu ko ya zanto ya ji ƙara na rihin yanzu tabbas ne amma ko kwanto haka kawai irin gajin kamar na yi rihi kamar ban yi ba zan ƙaryata shedan ne kai shedan ban yi rihi ba alwala ta tana nan ka ci gaba da sallarka kawai da amma yuribuka ila ma la yuribuka ina jin wannan da ya isa ka wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahihun imam at-tirmidhi yace wannan hadisi ne hasan sahih magana za ta zo nan gaba kan hadithun hasanun sahihun al-hadithu ath-thani 'ashar yanzu za mu shiga hadisi na 12 an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce min husni islamil mar'i yana daga kyawun imanin mutum kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'ni barin abinda bai shafe shi ba barin abinda ba ya da muhimmanci gare shi karka ce barin abinda bai dame shi ba sai dai ka ce barin abinda ba ya da muhimmanci gare shi duk abinda ba ya da muhimmanci rabuwa da shi wannan na nuna kyautatuwar musuluncin ka wannan muhimmancin in ma ta fuskar addini in ma ta fuskar duniya duk abinda ba ya da muhimmanci a addinance ba ya da muhimmanci a duniyance to kyawun musuluncin ka shine barin wannan al'amarin amma duk abinda yake da muhimmanci ko ta fuskar addini ko ta fuskar duniya to wannan ana bukatan ka neme shi in ta fuskar addini ne dama an halice ka ne domin ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa in ta fuskar duniya ne Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma duk abin da baya da muhimmanci a duniya ko a lahira to yana daga kyautata imanin mutum ya bar wannan shirman ya kama abin da zai amfane shi ko a duniyarsa ko a me ko a lahira wadansu suna kafa hadisi hujja da wannan hadisin kamar idan muna tattaunawa ni da wani ta addini sai wani zai tsoma baki sai mu ce annabi ya ce min sunan islamin mar'i tarkuhu kai bai shafe ka ba dan haka ba da kai nake magana ba dan me zaka tsoma baki gashi ko annabi ya ce kowa ya bar abin da bai shafe shi ba ba haka annabi hadisi yake nufi ba abinda hadisi yake nufi lalle mutum ya bar abin da baya da muhimmanci ba wai abin da bai shafe shi ba domin tattaunawar da kuke yi ko dai ta zanto tana da alaka da ibada ta shafe ni dan ni ma musulmi ne ina dangantuwa zuwa ga wannan addini ko ta zanto tana da alaka da duniya in na tuni dole in tsoma baki a ce harkar duniya ce ko ya zanto aikin sako kuke yi ya wajaba a gare ni in yi annahyu anil munkar to dan me zaka ce bata shafe ni ba ta kowace fuska ta shafe sai dai idan sako kuke nayi umarni kuka ki bari to nayi abin da ya kamata in yi sai in bar wajen wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin wannan hadisi hadithun hasanun hadisi ne hasan rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu imam at-tirmidhi ya ruwaito shi da sauran wadansu malamai kamar ibnu majah shi ma ya ruwaito shi. Haka Imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin Musnad dinsa, amma shi ya ruwaito shi ba ta fuskar Abu Huraira ba, ta fuskar Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Hadisi ne da inganta shi. Al-hadithu al-13, hadisi na 13. An Abi Hamzata Anas ibn Malik radiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. عن أبي حمزة أنكر قولنا حديثي دقى أبو حمزة وأنني أبو حمزة هنا أنا بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يارن جدن النبي صلى الله عليه وسلم ميوا النبي هدما شيني كتوا نا أبو كنتي النبي سوان شكرو تركو قوما بيتبا شي منبا دنجني دون أبو دني بادي بادي بنا دمي في كذا بيتبا شي منبا دنجني دون سكتي دني دمي بكي كذا با شكرا قوما ينا مطين يارن جدا أورين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجرس إتسي أم سليل matar Abu Talha wanda sadakin dauran aurenta shine musulantan wa musulantan Abu Talha. Na'am. Ali Nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ce daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi. Kana yace la yu'minu ahadukum dayanku ba su zama mai cikakken imani. Anan gurin la din nan lamun nafiti wan nafyu anan gurin laysa nafyan kulliyan wa innama huwa nafyu kamal. Domin annafi umma an yakuna nafai kulli wai ma an yakuna nafai juz'i. Anan da annabi ce la yu'minu ahadukum dayan ku baya zama mai imani, shin yana kore imani ne gaba daya ko yana kore sikarsa? Sikarsa ne. Dayan ba haka ba, to da waye ne daga hannu yace ya yi wannan hadisi? La yu'minu ahadukum dayan ku ba su zama mai cikakken imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so ma kansa. A nan idan aka ce dan uwa, yan uwantakar musulunci ake nufi, ba yan uwantakar jini ba, ba yan uwantakar gari ba, ba yan uwantakar kabila ba. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dukan dangin alherin da kake so ma kanka, haka ake so ka so wa kowane daya daga cikin ɗaiɗaikun al'ummar musulmai. Dukkan sharrin da ba ka so ma kanka, irin sa ake so ka gujewa dukkan daya daga cikin ɗaiɗaikun al'ummar musulmai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi. Ma'ana dai yana kore cikar imani ne, ba yana kore asalin imani ba. Irin waɗannan hadisan suna da yawa, wani wanda bai fahimce su sosai ba sai ya kafa hujja da su bisa ga cewa mai aikata sako zai iya kafirta, kamar yadda Khawarij suke yi. Sai su ɗauki irin waɗannan nusus ɗin, sai ai duk mai sako ya kafirta, kuma in ya kafirta zai dawoma a cikin wuta. Dan Annabi ya kore masa imani, yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, la kaza. Irin dangin sako Annabi ya faɗa sai ya kore imani, yace babu shi. To ba Annabi na kore asalin imani bane ba, yana kore mai cikar imani ne. Abinda ya sa muka ce ba asalin imani yake korewa ba, ai masu sako ne Allah ya kiraye su da sunan imani sannan ya ce su tuba. In baka sako a ce ka tuba? Inda a ce kafirta suke kuma zai sa musu suna mumanai? Yace ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Da aka ce tubu ila Allahi, da wa yake ba da masu sako ba? Da aka ce ya ayyuhallazina amanu, ba da masu imani bane ai kira su da sunan imani? توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم تزوى تركن ايه. الحديث 14 حديث نقوم شاهده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديثي نقوم شاهدو عن ابن مسعود عن كربوش لقى عبد الله بن مسعود قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سنة دامسن الله ثبت قريسياتي لا يحل دم امرئ مسلم جن متم مسلمي باشي حالتا إلا بإحدى ثلاث سيدة تايا دقى تكين ليفكا قدا أكو جن متم مسلمي باشي حالتا زبر دسي سيفا إنيا أيكة تايا تكين ليفكا قدا أكو نفرقو السيب الزاني السيب مجدنشي abinda muke nufi da magidanci ba wai tsoho ba, a'a wanda ya taba yin aure ingantaccen aure, azzani kuma ya zo ya aikata zina bayan yin aurensa, to wannan ya zama magidanci mai zina, hukuncinsa shi ne a jefe shi. Wannafsu bin nafsi, da kuma rai da ta kashe rai, shi ne muslim musulmi ya kashe dan uwansa musulmi bisa da ganganci. Idan musulmi ya kace dan uwansa musulmi bisa ganganci, hukunci ɗaya daga cikin biyu ne. Hukunci na farko kisasi, abinda ake nufi da kisasi shine a kashe wannan mutumin tunda ya kashe dan uwansa musulmi. Sai fa idan dangin waɗanda aka kashe, dangin wanda aka kashe suka ce a'a mu mun hakura da kisasi, abinda muke so a bamu diyyar dan uwanmu, to a nan gudun sai a sassauta hukunci daga kisasi zuwa ga mai zuwa ga diyya. Shi ne abinda ayar suratul baqara take nunawa, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al urru bil urri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kaga kisasin ke, to sai aka ce idan an yafe fa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دون ديك شي دون وانسى مسلمي دقن قد جيه كنت سسينا أكسي شي سي إن دنجم وان دعا كسي سكة آه من ياتي كسا ينزمن يدد ديا سي أبيا ديا سي ديا ديا. أما إذن متون كسا ينوكس كولي kai ne ka harba kibiya domin ka harbi barewa, sai ta zarce ta je ta kashe wani dan uwanka musulmi a gona yana noma baka sani ba, ko ka harba bindiga ta kubuce ta je ta harbe wani musulmi baka sani ba da ganganci, ko ka taho da mota su kwane sai ka ga wani dan uwanka musulmi baka sani ba, ba da ganganci ba kai da kuskure. To wannan hukuncin kashi ne abinda suratul nisa ita nuna, wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. كنت بيو ني أكنك لوكتي غدا كاغا وانتا مقيدة جسيسن بيو زائي مسا كيكو وضيئة كدورا مكا كدونا أبنى هكمر مسلمتي شيئا يدى جنجنتي أنت أي مسا قيدة جسيسن بيو كيكو مكا يدى كسكوري أنت دكا بيو نفرقو كيني كيني كبيا ديا أمدانيكو diyan nan zaka bata ita ga yan uwan wanda aka ci. Na biyu daga cikin hukunce hukunce shine kai kafara ta hanyar yantar da baiwa mummuna. Idan ka ne baiwa mummuna ka rasa, to shikenan abin da yake kanka shine fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn taubatan min Allah, azumin wata biyu a jere. Idan ka ne baiwa ka rasa, sai kai azumin wata biyu a jere. Idan kuma da kai kashe dan uwanka musulmi da kuskure, ka zo ana magana diyya, sai yan uwansa suka ce ai sun yafi, to shikenan yanzu ba abin da ke kanka sai kafara. Diyya ta riga ta fadi, shine wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaku, sai in sun yi maka sadaka da ita sun ce a mun yafi Allah kiyaye gaba, to yanzu abin da ke kanka shine sai ka zo kai kafara. Yan tanda baiwa mummuna, in ba baiwa mummuna azumin wata biyu a jere. To ya za a yi wata biyu a jere? Shine malamai suka ce idan ka fara da farkon wata, to ba ruwanka ila ka iya azumi 58 shikenan ka gama wata biyu. Idan wannan watan yayi nukusani 29, mai zuwa ma yayi nukusani 29, kai share ne mutatabi'i ne. Amma in daga tsakiyar wata ka fara, to dole kwana 60 zaka kirga. in daga farkon wata ka fara to zaka lura da fitowar wata ne in ya cika 30 in ya cika 25 duka aiki da siyasa haka ina fatan kun fahimta ba zai dawo cikin wuta ba wannan hukuncin kabari sai an gama tukuna wannan su bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a mutum na uku at tariku li dinihi mutumin da ya bar addinin sa wato ya ridda kenan al mufariqu lil jama'a ya rabu da jama'ar musulmai wato ya fita daga musulunci hukuncin sa shi ma shine a kace shi to waɗannan su ne hanyoyi guda uku da jinin mutum musulmi ke halarta idan ya aikata ɗaya cikin dangin al'amuran nan guda uku amma banda wannan guda ukun kuma akwai waɗansu hanyoyin a wani wuri inda jinin mutum musulmi ke halarta wanda ba nan ba amma na hadisin ya kawo guda uku ne amma ba su kaɗai ba ne ba an gane ko amma maganar cewa idan mutum ya kashe mutum musulmi dan uwansa da ganganci zai dawoma cikin wuta kamar da aya ta suratul nisaa ta nuna wannan mun sayin bayani a lokuta da dama da suka gabata cewa wannan barazana ce Ubangiji ya yi amma ba dan zai cika wannan alkawarin ba yana iya yafewa domin ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma har muka sai buga muku misali muka ce idan Allah ya alkawarin zai wa mutum azaba sai ya yafe masa bai cika wannan alkawarin ba wannan ba na kasu bane ba ba aiki bane ba ya zama afuwa ce Ubangiji an saba masa amma ya yafe idan ya alkawarin zai yi wa mutum rahama ne sai bai cika wannan rahamar ba to shine za a ce akwai nakasa to Allah baya saba alkawali na rahama amma alkawali na azaba yana iya saba shi domin cika alkawalin azaba adalci ne in ya ga dama sai ya cika ya ce shi kuma afuwa ne idan ya ga dama sai ya afuwa alkawalin da Allah baya sabawa shine wanda yake na rahama tabbas dan shi alkawalin rahama cika shi shine ke nuna kamala saba shi tawaya shi da nakasu Allah ko baya sifantuwa da nakasu sai da kamala koyo amma alkawalin azaba duk wanda aka yi in ka cika adalci kai adalci kamala ne in ka yafe afuwa kai afuwa ma kuma kamala ne duk wanda Allah ya ga dama yana yi dan haka ba lalle bane zai cika wannan alkawarin ya ba da labarin ba fa zai ba lalle ne cika shi dan ba wai kiru ma duna zalika liman yasha al hadithul khamis akar في حديث نقوم تابير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عن أبي هريرة وانا حديث أنكر قد أبو هريرة يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أن نذكر هذا منذ ثبت جريس ياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وان يكف أنت يا إيماني دا الله دا كما لا نركر شي فليقل خيرا أو ليصمت فتك ما جنت دزي يفضى الخير يكون يجب wato ya kame bakin sa kenan ya hana ya sawa harshen sa kwado ta yadda in ya bude shi to alkhairi zai fada in ba haka ba ya kulle harshen sa kai ya magana wannan alamar mu'mini kenan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranan karshe fa fal yukrim jarahu to wannan ya girma ma makocin sa ma'ana ya karamci ga makocin sa ya kyautata masa ya kiyaye haƙƙin sa ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وان دي كسنت يا إيماني دا الله دا كما رنكر في فليكرم ضيفه تو للي يكرم يجرم مباقنس إذا مباقو يزومسا لفظ ضيف ينا دوكا مباقو تايا ينا دوكا سمد تايا باللي بني بيضن توبو دا تايا باقو قو باكي دي دا كفصر شيئي الله سي هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين إذ دخلوا بيسيب إذ دخلا سيما كلها يسي جمعيني إذ دخلوا عليه فقالوا بيسيب فقالا فقالوا سلاما قال سلام كما تسي قوم منكرون هذا ما جمعيني فليكرم ضيفه يجرمه باكين فكوبا كونسا متفق عليه وانا حديثي إمام البخاري da Imam Muslim suka ruwaito shi. Sako uku hadisin ke dauke da shi, kame harshe, kada mutum ya yadda ya furta magana sai cikin abin da yake akwai maslaha ta addini ko maslaha ta duniya. Maslahar addini abin ya kasance zikiri ne, ko salatin annabi ne, ko karatu ne, ko hailala ne, ko istighfari, ko tasbihi, ko al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ko al kalimatu tayyiba li asdiqaika, li zawjatika, li ikhwanika, duk ya kasance dangogin aikin alkhairi da suke da alaka da addini, ko ya kasance abu ne da yake da alaka da duniya, harkar kasuwanci ne, zaka kulla kasuwanci ne, wannan ya halatta ka furta bakinka. Amma duk abin da ya fita daga wannan, abin da zai danganci sharri, to kamata ya musulmi ya kame harshensa. Na biyu kuma ya kasance mutum ya kula da makocinsa. Makocin nan ku ko da ba musulmi bane ba, makoci nauyi uku ne, akwai mai haƙƙi uku akan ka, akwai mai haƙƙi biyu, akwai mai haƙƙi ɗaya. Makwabci mai haƙƙi uku a kanka shine gashi musulmi, gashi kuma makwabci, gashi kuma akwai dangantaka ta jini tsakaninka da shi, wanka ne ko kaninka ko danwa ko dankani, akwai dai alaka ta jini tsakaninka da shi. Haƙƙin makwabtaka, haƙƙin musulunci, haƙƙi na dangantaka da ke tsakaninku, kaga haƙƙi uku. Mai haƙƙi biyu kuma a kanka shine haƙƙin makwabtaka da haƙƙin musulunci, amma ba alakar jini tsakaninka da shi. Mai haƙƙi ɗaya a kanka shine haƙƙin makwabtaka kadai, don shi ba musulmi bane, ba kuma dangantakar jini tsakaninku. To kowanne daga ciki ana bukatar kyautata miki, kowanne daga ciki idan ka yi wani abu na ihsani ya halatta kai masa. Idan ka fitar da sadaka ta nafila, ko da mutum ba musulmi bane ba, sadakar nafila ya halatta ka baki. Sadaka ta wajibi ta zakka ita ce dole sai musulmi. An fahimta ku? Amma sadakar nafila ta yau da gobe sai ka bayar ga wanda ba musulmi ba, ba Yahudi ko Kirista ko ba maguji, wannan ya halatta. Ko baka faɗa ba mai ainihin mala amadu, ko baka ce fi sabilillahi ba, mai kai faɗa ne a zuciyarka za a kalla. Lan yanalu Allah dhuhuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. A abinda ake kallo meye niyyarka lokacin da ka bayar, dan Allah ne ba wai abinda ka furta ba. Ya halatta kake su tamaci abinda zaka yi ka taimake shi da na fasikanci. Annabi ya ce unsur akaka zaliman aw mazluman, taimaki dan uwanka lokacin da yake azzalimi, ka taimake shi kuma in an zalunce shi. To su mutanen jahiliya suna da wannan kalmar, amma a yaran su na jahiliya suna nufin dan uwanka ko yana da gaskiya ko baya da gaskiya, ka goyi bayan sa, a ji ai ta fada kawai, ba ka tambayar dalili. Idan dan uwanka kawai ya abin nan, ba ka tambayar dalili. A fa atbanu amrin amiran nahahumu an islimi hatta kana awwal wajib, haka suke duk wanda kawai ya dawo rigima sai a goyi bayan sa. Amma abinda annabi yake nufi da taimaki dan uwanka in yana azzalimi ko an zalunce shi, sahabbai suka ce mun gane yayin da aka zalunce shi wannan taimako, mun san irin taimakon da kake nufi anan, amma ta yaya zamu yi mu taimake shi yayin da yake shine azzalimi? Sai annabi yake takuffuhu anil zulmi fa zalika nasruka iyyahu, ka hana shi zalunci ta hanyar wa'azi, ta hanyar faɗakarwa. To wannan shi ne taimakon da za ka yi masa. Kada ka ɗauka don makwabcinka na fasiki ana magana kuma ka yi ta kausata masa. Akwai waɗansu hukunce-hukunce suna da lokacin ɗabbaka su daban, suna da lokacin da ɗabbaka su ba zai yiwu ba. Akwai abin da za ka kawo a matsayin canjin su. Yanzu misali za ka ji an ce sai dai wato menene lazim suhbatu fasikin wala mujalasatuhu illa li daruratin. To a yau idan aka ce ba za ka zauna fasiki ba a duniya, da za ka zauna? Za ka zauna kai kaɗai a gida kenan, za ka sha wahala ne. A ce a ma'aikatarka ko a makarantarka da kake kai ɗalibi, ko a ma'aikatar da kake ta gwamnati, ko a layin da kake na kasuwa, kar ka yi abuta da kowa, kar ka huta dan hulɗa da kowa, in dai ya zanto ba su gini. Ashe wannan hukuncin yana da lokacin sa kenan. Ana maganar idan gari ya zanto duk musulmai ne, sai ya kasance yanzu ba kafirai a garin amma akwai musulmi masu sabo, to sai a tursasa musu don saboda me su daina fasikanci su gyaru kamar yan uwansu. Amma gari ga manya-manyan arnatuku na ai ba wannan ake ba, baka gaba da dan uwanka musulmi cikin irin wannan halin. Ga wanda ya ki Allah ya ki manzansa, yana yawa addini musulunci zagon kasa, ai sai ya kamata ka tursasa. In tursasa an ce ba. saboda ka kame harshe kyautata wa makwabci, sannan kuma wato ainihin kyautata ma bako lokacin da ya ziyarce ka, lokacin da ya zo wurinka, ko daga wani gari ko daga garinka. Alhadithu sadisa ashar, hadisi na 16. Hadisi na 14, wani bayani aka bari? Duk abu ɗaya ne, wa tariku li dinihi al mufariku lil jama'a, suffa ce guda ɗaya. Muka ce a na fasara, sai dai ko kana gingiri. Wa tariku li dinihi, wanda ya bar addininsa, al mufariku lil jama'a, ya rabu da jama'ar musulmai. Na fasara wannan. Al hadithu sadisu ashar, hadisi na 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه مسلم. رواه البخاري. وأن أنك قد أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن مسلم يقول أن نزل دمجه سبت بريسي لا تغضب أوصني kai mun wasiya, abinda ake nufi da wasiya wata kalma takaitacciya da zan dade ina amfani da ita a cikin rayuwata ta duniya, jumlatacciyar kalma karama mai kuma fadin ma'ana wadda za ta dora ni akan tafarki madadi. Da yake yi mun wasiya, amma nan zan annabi zai rubuta masa littafi guda, kala sai yake da shi la taghdab, kar kai fushi. Faraddada miraran, sai yayi ta maimaita bukatar su da zu, ausini annabi na cewa la taghdab, yana cewa ausini annabi na cewa la taghdab. Haka dai annabi ya tsaya bai ce komai ba, ya kyale shi da sifatin mujmala, yayi masa wasiki a jumlace. To da aka ce la taghdab, kada kai fushi, wai zai iya maki da wannan hadisi? Kada kai fushi, in ka fassara shi a cewa kada kai fushi, ai fushi ba ikonka bane ba, ba zuwa yake ba, baka san ma ya zo ba. Ka duba fa, annabin Allah aka ba shi at-taura, aka ba shi littafin at-taura, wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay, da aka ba shi aka ce fa khudhha bi quwwatin wa amr qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha fa urikum daral fasiqin, rike da karfi amma da yaje samu kansa a cikin fushi ne yayi. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح يجي يفد التوراة غبا ديا وهكذا براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمح لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين يجي يفد التوراة يا دوكيتا وسيدي هوتي ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح يعني دي يهوشي سيدك أترى تو يا ذاكي فلاكي فشيبا دا النبي سلا تغضب كي نميك نكي كل كي فشي كو كومي أي فلاكي تبني بذن يفشيبا بذن يوبا أهلا تأبن دبايا يوبا سيدي أتي لا تغضب معنى بودا بيشي وغن سكتي معنى دزان إيا بايروا وجل لا تغضب معنى كتفنت دهالا ينقل kamar karamci, kamar afuwa, kamar yawan hakuri, kamar yawan kyauta, karka zanto murwaci, kamar juriya, jarintaka. To idan ka siffanta da wannan siffofin, su ne za su taimaka maka su rinka rage maka yawan fushi, in ba ka da su ko dole ka yi fushi. Domin idan ka zanto murwaci da an tambaye ka wani abu, wannan tambayar ma sai ta saka mai, amma idan ka mai karamci ne fa, ka ga ba ka fushi ba. Idan ka zanto mai afuwa sai aka yi maka ba daidai ba, afuwar nan za ta sa ba za ka yi kuki ba, amma in ba ka da afuwa ba kana son sai ka dauki fansa. Saboda haka da annabi ya ce la taghdab, kamar yana nufin ka siffanta da tabi'u na gari, irin tabi'un da suke rage fushi, amma cewa kada ka yi fushi, wannan ai ba za a ce maka haka ba, dan ba karkashin ikon kai ke ba. A cikin shari'ar musulunci kuwa babu yanda za a kawo at-taklif bima la yufaq, domin annabi ya riga ya roƙa mana kamar da aka saukar a ƙarshen suratul baqara, la tu'akhizna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alladhi wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, kaka tura mana abin da ba mu da iko. To da haka wadannan suka bada wannan ma'ana a matsayin ma'anan farko. Ma'ana ta biyu suka ce la taghdab, abin da ake nufi la ta'mal bi muqtadal ghadab, kar ka yi aiki da fushi in fushi ya zo maka, abin da ake nufi kenan. Fushin zai iya zuwa, ba ka iya hana shi zuwa ba, amma idan ya zo kar ka yi me, kar ka zartar da hukunci kana cikin fushi. Kar ka yi aiki da fushi, kar ka zartar da hukunci kana cikin bata zai, domin idan fushi yayi yawa kila ka zo ka ce matar ka kasa ke take uku, daga baya ka zo kana tamin malamai kuma fatawa. Mutum yana cewa shi ne saki matar sa saki uku, to kuma amma lokacin yana cikin fushi, to yanzu ya za a yace a ai hatta kan shi hazar gargara, ya sake zuwa na a faɗa masa, ya sake zuwa har sai ya zo wani malami ya ce eh to akwai dai maganganu guda, zai ce yawwa ina da kuma inda akwai maganganu guda zai faɗa masa. Da ba ka yi fushi ba, dama ba ka je ba kanka cikin wannan matsalar ba, da za ka yi tuyawa kana abin. Saboda haka la taghdab ma'ana la ta'mal bi muqtadal ghadabi, kar ka yi aiki, wato kar ka yi aiki da abin da fushi ya haifar maka, duk abin da fushi ya gawo ya ba ka yi shawarci ka yi, kar ka yi aiki da wannan abin, ka nisance shi, ka zanto mai hakuri mai juriya. To wannan nasiha ta annabi, wannan wasiya ta shafi dukkan dangogi na alkhairi, kamar yadda malamai suka ce wannan yana cikin jawami'ul kalim da aka baiwa annabi, jumla guda daya amma zaka dauki ma'ana mai dogon yawa, domin za ta shiga cikin kowane bangare na rayuwa. Domin fushi na iya sa ka yi abu ba dan Allah ba, ka yi aikinka domin fushi, sai ya zanto ko baka samu lada ba wajen Allah. Wani ya fada maka rai, wani ya zage ka, wani ya fada ma baka je maganganu, ka tashi sai maka ce da mutuncinsa. Akwai lokacin da kana wa'azi, wani zai faɗi bakar magana a kanka, sai ka mayar da dandalin wa'azi wajen mayar masa da martani don guce fushin da ya sa maka, sai ya zanto baka samu ladan wannan abun ba. Amma idan kuskure ya yi na ilimi, sai ka hakura, sai bayan kwana bakwai ka huce da zagin da aka yi maka, sai ka ɗauki wannan kuskuren kaɗai, sai ka kawo gyara a ciki, ka faɗi dalilinka, sai a huce. Amma mutuncinka da aka taɓa, sai ka hakura ka kyale. Amma idan mutum ya maka sai da ya ce kai ne kaza ne, kai ma sai ka zo ka nemo tarihinsa, ka ce yo malamin da tarihi ma ya nuna yana kaza, yanzu shi kenan kun zama ƴan dambe kai da shi, sauran jama'a ƴan kallo. To saboda haka kullum kar ka yi aiki da fushi. Akan ruwaito daga Ali bin Abi Talib, wata rana ya fita wajen yaki, ya ɗauki takobi ya fuskanci wani kafiri, ga dangaren zai yi masa, sai wannan kafirin ya tofa masa yawo, sai Ali bin Abi Talib ya fasa kashe shi, ya ja baya ya baki waje. Sai abin ya biya wannan kafirin mamaki, ya ce Abul Hasan da ka biyo ni kamar za ka kashe, ga shi ka samu daman ka kashe, na ba zan tofa maka yawo sai ka fasa. Yace eh, lokacin da na taho karan farko na zo ne da niyyar zan yake ka dan kai kafiri ne, dan ɗaukar kalmar Allah, in gama da kai musulunci ya ci gaba, amma da ka tofa mun yawo sai na ji haushi, sai na ji tsoron kar in kashe ka dan ka tofa mun yawo ba dan kasancewar ka kafiri ba, da aka ce na fasa. To kaga yana jin tsoron ya yi fushi dan kansa, sai dai ya yi fushi dan addini. A nan gurin kaga fushin da annabi ke hanawa shi ne fushi dan kanka, kar ka yi fushi dan bada kariya ga kanka, ko bada kariya ga wani dan uwanka, ko ƴan gidanku da aka keta mutuncinsu, ko kar ka yi fushi dan wannan, ka yi fushi idan an keta mutuncin addini, shi ma ta hanyar da shari'a ta ce, shi ne ma'anar la taghdab. Al-hadithu as-sabi'atar, hadisi na 17, an abi ya'la shaddad ibn awd, شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. Wannan hadisi an karɓo daga Abu Ya'la. Abu Ya'la shine Shaddad ibn Awd, an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, daga annabi da mun tabbata gare shi, kala yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, ubangiji ta'ala ya wajabta kyautatawa ala kulli shay, ga kowane irin abu da mutum zai yi a duniya ya zanto ya kyautata shi, Allah ya wajabta kyautatawa. Farko lafazin kataba ana kawo shi don wajabta abu, kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikum alqisasu fil qatl kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayra alwasiyatu lilwalidayn ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba alaikum alqisas kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa sa an takrahu shay'an huwa khayrun lakum inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta kitab bi ma'na wajib duk inda lafazin kataba yake ko yaktubu ko kutiba wa ma tasarrafa minhu yadullu ala alwujub haka lafazin farada ko furida shi ma yadullu ala alwujub haka lafazin awjaba yadullu ala alwujub wadannan fi'ilai guda uku kataba farada awjaba wa ma tasarrafa minha tadullu ala alwujub cikin da ta zo ko cikin Qur'ani ko cikin hadisi sai in ka samu karina da ta cire ta daga wannan wajibi zuwa ga me mustahabbanci wannan karina din imma an takuna karinatan munfasila wa imma an takuna karinatan muttasila kamar da annabi ce ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a ya zama wajibi akan wa akan kowanne baligh to wannan wajibin din kaga yana faidantar da wajibi kenan amma sai aka samu wadansu hadisi cikin Bukhari da ke nuna wannan ba wajibi bane mustahabbanci ne kamar ana nufin sunna ne muakkada akan kowane baligh na wannan karina sai cikin shi daga wajibi zuwa adinna to yace inna Allah kataba al-ihsana ubangiji ya wajabta kyautatawa ihsani kenan ala kulli shay'in ala sai suka ce bi ma'ana ila domin huruful jarri tatawabu harfin jarri zaka samu wani harfin ya zo da ma'anan wani harfin kamar ala ta zo da ma'anan fi kamar fi ta zo da ma'anan ala kamar ala ta zo da ma'anan ila nan gurin da aka ce katabal ihsana ala kulli shay'in ay katabal ihsana ila kulli shay'in ya wajabta yin ihsani zuwa kowane irin abu kaiwa wannan abu ihsani dan adam ne dabba ne yana bukatar ihsanin ka kai musulmi kaga masu cewa su masu kare haƙƙin dabbobi ne ma addinin musulunci ya riga su dan katabal ihsana ala kulli shay wanda addabba ta ci da ciki da haka sai annabi zai kawo misali din daya wanda ya shafi dan adam nabi wanda ya shafi dabba fa iza qataltum idan kuka yi nufin kashe mutum mutum da yayi laifin kisa kuka zo za ku kashe shi fa ahsinul qitlata wannan kisan ku kyautata shi abinda ake nufi ku yi amfani da abinda zai zare ransa nan take ba ku daure shi da igiya kula ta yabe da dade mutu ba wannan idan kuka ga wani saba wannan hadisi ba a ratewa a musulmi idan kulle kai ko kuma ya amfani da dukkan wani abin da dandanan zai dauke ran mutum cikin me cikin kankanin lokaci cikin sakan ko abin da bai kai sakan ba dandanan ya dauke ran mutum a huta amma ba mutum ya jigata ba kafin ya abin wannan bai halatta ba idza qataltum fa akunul qitla wa idza dhabhtum idan kun yi nufin yanka dabba kuwa fa ahsinu dhibhata ku kyautata yankan wannan dabba din sai annabi fadi yadda za a kyautata yankan wal yuhidda ahadukum shafratahu kowane da yanku da zai yanka ya wasa wukarsa sosai kar ya zo da kududdura ta ci ba ya wahalar da rago kuma bai dauke ransa ba wal yurih dhibhatahu yahutar da wato abin yankansa yahutar da dabbarsa dandanan da ya yanka wato jininta ya maza ya kwaranya ranta ya tafi to wannan shi ke nuna gamewar musulunci cikin kowane irin abu da aka ce ihsani ya zama wajibi zuwa ga kowane irin abu kuma wannan shi ne kashin bayan abinda malamai ke kafa hujjar shi kan cewa addinin musulunci yana kula da bangare guda biyu ne wanda galibi mutane bangaren ɗaya suke lura ba sa lura da ɗaya shine husnul alaka bainaka wa baina khaliqika husnul alaka bainaka wa bainal makhluq kyautata alaka tsakaninka da mahalittinka shine Allah ka bi zama su shi kadai ka bi umarninsa kyautata alaka zuwa ga halittu shine ka kyautata musu ta yadda shari'a ta ce a kyautata musu wani sai ka cewa a zai yi sallah zai yi azumi zai zakka zai haji zai duka abin da zai yi amma tsakaninsa da mutane ba alaka mai kyau baya ji musu baya jin tausayin su baya kyautata musu zai musu ƙarya, zai zalunce su, zai damfare su, zai cinye basun su, saboda me? Yana a sallah zara kan lokaci shi ya riga ya gama. Inna salata kanu alal mu'minina kitaban mawquta. Zai je haji, zai je umara a kwanaki 10 ƙarshen na Ramadana, yana ganin duk abin da ya na zalunci wannan umaran ta warware shi. Ba zai yiwu ba, kamar yadda yake wajibi ka kyautata alaka tsakaninka da mahaliccinka Allah, to wajibi ne ka kyautata alaka zuwa ga bayin Allah, zuwa ga halittun Allah. Wannan halittun mutane ne ko dabbobi ne, sai ka kyautata alaka tsakaninka da ko dabba bai da ka zalunci da wannan Allah. Tun da dai aka kawo hadisin mutumin da zai shiga aljanna saboda ya shayar da kare, kare fa mutum ne ya zo rijiya ya sha ruwa zai tafi, sai ya ga kare ya zo yana zaro harshensa kamar ya ci kasa saboda tsabagen jan kishirwa, sai ya ɗauki huffinsa ya sa ya ɗebo ruwa cikin rijiya ya shayar da karen nan, annabi ce zai shiga aljanna saboda kare. Yanzu yaya idan kana da hali ka je ka gina rijiya a unguwar da ake tsananin wahalar ruwa, ka shayar da ƴan adam, suka yi wanka, suka yi alwala, suka je masallaci, suka yi sallah, suka karanta Qur'ani, suka yi wa annabi salati, wani da lada za ka samu? Kare fa mai cin wuce, wanda a cikin dabba a kowane yare na duniya aka ce maka kare, ina jin an yi maka ba'a ta ƙarshe. Ba'a ta ƙarshe da za a yi wa mutum kashe, a ce masa kare. Ko a Larabci, ko a Turanci, ko a Hausa, ko a Kanuri, ko a wane yare na duniya aka ce maka kare, to an gama cutar ka. Amma wanda ya shayar da kare aka ce zai shiga aljanna. Rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. An faɗi sallah a nan gurin, sai kuma aka faɗi nusuk shine yanka. Sallah din nan alaka ce tsakaninka da wa? Da Allah. Idan kuma kai yanka, wa za ka ciyar? Yan adam. Ko iyalan gidanka kuwa da makotanka, sai aka haɗa su wuri guda. Haka fa salli li rabbika wanhar. Yi sallah don ubangijinka, sai aka ce kuma wanhar, wato ka soke raƙumi, ka raba naman sadaka fi sabilillah. Wannan sallah alaka ce tsakaninka da wa? Ubangijinka. Soke raƙumi idan ka raba naman, waye zai amfana da shi? Mutane. Sannan kuma Allah ce inna Allaha ma allazina taqaw, sai ce me? Wallazina hum muhsinuna. Duk ana harhaɗa wannan dan a nuna cewa alaka tsakaninka da ubangijinka ta zo mai kyau, alaka tsakaninka da bayin Allah kuma ta zo mai kyau. To da haka wajen fa yaza qasaltum fa hasun al-kitla, wajen kisa sai ku kyautata kisa, ku kashe da na'uran da za ta kashe mutum ko dukkan wani abin da za ku yi kisan wanda zai zare rai nan da nan. Sannan ko bai halatta ba ku yi musla, da musla kasance na gawar mutum ko da kafiri ne. Ko da kafiri ne kuka zo kashe shi, in dai kun zare masa rai to ya riga ya gabata, ba sai kun fille kai, kun yanke hannu, kun yanke kafa, kun ja a ƙasa, wannan duk ta'adi ne wanda shari'a ta ce wala ta'adi. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم سيتمي ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. الاعتداء ان نقول شيء التمثيل بالقتل كتنسى نقاوى باين كشفا ان ذاك يكسى ما انت سيكاي انساني كسى بين امم الله ني كما هاني تزاب اي اتما انساني لانا بكاتا سيكاي وسكا مسلم تكون ونلومو ياتيك shine malamin suka ce to amma idan mutum ya kashe dan uwansa musulmi kisa na ganganci aka zo za a yi masa kisasi, yayin da ya kashe dan uwansa musulmi ya kasance na gawarsa, to shi ma in an kashe shi babu laifi a kasance na gawarsa dan ya zanto kisasi ya tabbata kamar yadda Allah ya faɗa? Ko kuma sai dai mu kashe shi kadai fa hasan al-iklata, ba sai mun rama abin da ya wadan uwansa ba? Malik da Abu Hanifa da Shafi'i suka ce da Ahmad ibn Hanbal da Shafi'i suka ce ina ai yadda yawa dan wansa shi ma sai an yi masa, ai wannan kisasi ne za a yi. Kisasi kuma mabniin ala mumasala, ana buƙatar ta tahaqqaqul mumasala. Ala kulli hal waɗansu far'iyyat ne waɗanda suke fiqhiyya, kamar ya wajen rajin yi wannan ai hukuncin daban. Wannan akwai taglizul uquba kenan. Uquba ana yi wa mutum wani lokacin ta zanto mukaffafa, wani lokacin ta zanto mughallaza, duk wannan akwai waɗansu hikimomi na shari'a da suka tanadi haka. Irin wannan ɗaya ko hukunce hukuncen ba sa shiga cikin hukunci ga wanda bai shafi kowa. Yanzu wannan rajimu ya shafi kowa ne? Bai shafi kowa ba. Galibin wa ake tsammanin zai auka cikin zina? Shin mai aure ko mara aure? Mara aure sai aka fi wa zato ko? Saurayi wanda bai taɓa yin aure ba, dan haka tunda wannan wuri ne da ake tsammanin yawan faruwar abin hukubar sai ta zanto mai sauki bolala dari ne kawai abu ne mai sauki to wanda kuma ya zanto cewa ba a tsammanin abin zai faru tunda yana da wanda za ta dauke masa kewa kila mace ba mace ɗaya ke da ita ba kila biyu kila uku amma duk da haka sai taurin kai je yizna yanzu wannan ba taurin kai da yawa tunda akwai taurin kai da yawa ya kamata a rubanya hukuma sama da can gurin shari'a tana kausasa hukunci idan ya zanto akwai wani abu daga cikin ababen da ke jawo a kausasa hukunci الحديث الثامن عشر حديث نقوم شاء تقوت عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبئ السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح wannan hadisi an karbo shi daga sahabbai guda biyu sahabin farko abu zar al-kunyasa kenan sunansa jundub ibnu junada sahabi na biyu abu abdurrahman wannan al-kunyasa kenan sunansa shine muadh bin jabal radiyallahu anhuma duk sun karbo daga annabi yace ittaqillah ka ji tsoron Allah haithuma kunta a duk inda kake kai bawa mummuni wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata ka bi mummunar aikin da kai da kyakkyawan aiki tamhuha sai wannan kyakkyawan ta shafe mummunar wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka tabi'anci mutane da kyakkyawar dabi'a na'am ittaqillah haithuma kunta ji tsoron Allah a duk inda kake mun riga mun san menene takawa ko takawa shine fi'il ma'murat wa tarkul manhiyat abinda duk aka dora ma kai abinda duk aka hana ka bari to wannan shine abinda ake nufi da suna takawa to aka ce ittaqillah haythuma kunt kuma takawa mafi tsadar abu kenan cikin ababe ma tana cikin ababe mafi tsada da Allah ya umarci mutanen farko da na karshe da ke walaqad wasaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah na farko da na karshe duk an umarce su da takawa kuma wani lokacin za a ce ka ji tsoron Allah wani lokacin sai a ce ka ji tsoron wuta wani lokacin sai a ce ka ji tsoron yinin tashin kiyama to yaya ittaqillaha haythuma kunt ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaga dinna ana cewa ittaqillaha ji tsoron Allah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما سنت aka ce fattaqu an-nar allati yaquduha an-nas wal hijara wa iddal lil-kafirin fattaqu an-nar allati yaquduha an-nas wal hijara wannan kuma sai aka ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun akwai ummati da juna ne tsakanin jin tsoron Allah da jin tsoron wuta da jin tsoron yinin tashin kiyama duk abu ɗaya ne ma'anarsa dai tana koma zuwa ga ɗaya ka ji tsoron fushin Allah ka ji tsoron hukubar Allah hukubar Allah kuma ita ce wuta wannan wuta ɗin yaushe ne ranar shiganta ranar tashin kiyama don haka idan an ce ka ji tsoron yinin ba wai yinin ba abinda zai faru cikinsa idan an ce ka ji tsoron wuta wai ba don saboda hukuba ce da Allah ya tanada don kar ya fushi da kai an ce ka ji tsoronsa don shi ne zai fushi da kai ya gadar ma shiga wuta ya tilasta maka shiga cikinsa saboda haka dai da abu ɗaya ne ittaqillaha haythuma kunta a duk inda kake ka ji tsoron Allah a gida a waje a ko'ina ka kiyaye dokar Allah a ɓoye kamar yadda za ka kiyaye ta lokacin da kake fili haka ake bukata wa atbi as-sayyi'ata al-hasana in kai kyakkyawan in kai mummunan aiki sai ka bi bayan shi da kyakkyawa tanwa ita wannan kyakkyawar za ta goge wancan mummunan aikin da kai dama dan gogin ababen da ke goge zunubi guda nawa ne guda goma ne ko inda Ibn al-Qayyim ya ambace su cikin wannan littafi madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sharhi ne yawa littafin manazilus sa'irin, sai ya masa shi kuma ce madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cikin ababen da ke kankare zunubi akwai tuba. Idan mutum ya tuba, tuba na kankare zunubin da ya baya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Akwai yawan istighfari na taimakawa wajen kankare zunubi, ko da yake da tuba da istighfari suna haɗuwa wuri guda. Sannan kuma akwai aikata kyakkyawan aiki mai yawa wanda har yawan su zai sa a manta da zunubin da kai, a shafe zunubin da kai, a goge maka shi. Innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin. Akwai ceton masu ceto, akwai tsayar da haddi akan mutum. In kai laifi sai aka tsayar da haddi akan ka, shikenan an kankare maka wannan zunubin. Haka ya kirga sai ta kirga su da dalilansu har guda goma. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kada bi anti mutane da kyakkyawar dabi'a, hakuri, juriya da sauran al'amuran da ake so mutum ya dabi'anci mutane da su. Yace rawahu Tirmidhi, yace hadithun hasanun, wa fi ba'd an-nusakhi hasanun sahihun. Malama hadisi sukan ce hadisi sahihi ko su ce masa hasan, wannan duk darajoji ne na hadisi. Dama hadisai iri biyu ne, daga nan ne suke resantuwa su faɗaɗa, amma dai kala biyu ne. Imma an yakuna al-hadith maqbulan wa imma an yakuna mardudan. Al-hadith al-maqbulu yanqasimu ila qismayni, ila sahihin wa hasanin. Wa sahihu yanqasimu ila sahihin li dhatihi wa sahihin li ghayrihi. Wal hasanu yanqasimu ila hasanin li dhatihi aw hasanin li ghayrihi. Guda nawa kenan? Hudu. Hadisan da ake karba guda hudu ne, ko al-hadithu sahihu li dhatihi, as-sahihu li ghayrihi, al-hasanu li dhatihi, al-hasanu li ghayrihi. Duk hadisin da bai shiga cikin nan gurin ba, ba a karbansa, ba a aiki da shi, ne da'ifi. Duk abin da bai kai matsayin hasan li dhatihi ko li ghayrihi ba, to ya zamanto da'ifi. Wa kullu ma an rutubati al-husni qasur fa huwa da'ifu wa huwa qasaman kasur. Duk wannan ya zama da'ifi, ba a aiki da shi. To me ya sahihi? Hadisi sahihi shine hadisin da ya suka sharuɗa guda biyar. Sharadin farko ittisalu sanadi. Sharadi na biyu tamamul adala. Sharadi na uku tamamul dhabti. Sharadi na hudu adamul shudud. Sharadi na biyar adamul illa. Sharadi nawa kenan? Biyar. Idan an ce ittisalu sanadi, wane ya ji ga wane, wane ya ji ga wane, shi kuma ya ji ga wane, har a je kan Abu Huraira, annabi ya ce kaza, ko Abdullahi dan Umar, annabi ya ce kaza. Ya zanto jerin gwanan waɗannan mazajen da muka kirga, mun bi salsala ta tarihi da ka'idojin karban hadisi, cewa lalle wane da yace ya ji daga wane din nan, gaskiya ne, ya ji daga gare shi, tarihi ya tabbatar da haka. Lalle wane da ya ji da wannan, lalle gaskiya ya tabbatar da haka. Idan muka zo muka samu nuri sanadin bai hadu ba, wani kamar yanzu sai in ce na ruwaito hadisi daga Shehu Usman dan Fodiyo. Kaga ai mala akwai aiki ko ina na ganshi balantana ya ruwaito hadisi a wurinsa. Lalle ne akwai waɗansu wanda suka ji hadisin suka faɗa mu. Wannan waɗansu ɗin me yasa nake faɗan sunansu? Tunda ban faɗi sunansu ba, ba za a karɓi hadisin ba. Tunda ba a san su ba, balantana a san tarihinsu, mutanen kirki ne ko makareta ne. In aka karɓi hadisin haka, an karɓo bisa daga zato, kyautata zato aka yi cewa kila mutanen kirki ne, ya za ka kyautata zato ga mutumin da babu shi ba ka san shi ba? Ina fatan kun fahimta. To idan sanadi ya haɗu ta yadda lallai tarihi ya nuna wane ya jiga wane, wane ya jiga har zuwa ga annabi, to shi ne ittisalus sanad. Abu na biyu al'adala. Abinda ake nufi da adala kuwa shine kowane rawi cikin waɗannan marwaita hadisin, tun daga na farko har ya zuwa kan sahabi, duk da muka kirga waɗannan dinnan, kowanne ya zanto adali ne. Adali ne. Na uku tamamu dhabti, kowanne ya zanto maharbaci ne. To shine suka ce har da iri biyu ce, ko har da da ka, ko har da yattin ki a rubuce kenan. Shi baya iya rikewa da ka, amma dai duk abin da aka faɗa zai rubuta daidai ya je ya ce ka ji rannan ka ce kaza haka ne bari in karanta ya karanta an ji eh lalle haka na fada ba rige ba kari to ya rige ya rike kayansa a hannunsa lokacin da duk aka ce kawo wani hadisi sai ya bude littafin sai karanto to wannan ba ana kiran shi da suna muhaddisi a wurin malaman hadisi wanda kuma yake da baiwar rikewa a ka shi ma ana kiransa muhaddisi to ya samu yana da cikakken harda sharadi na hudu ya zanto hadisin ba shazi bane ba menene shudud mukhalafatu thiqa bis thiqat aw al awthaq minhu mutane ne guda biyu amintattu sai suka rawaito hadisi wannan mutumin da ya tashi kawo mana hadisi sai ya ce annabi sallallahu alaihi misali ne kawai zan buga ba wai haka abin yake ba annabi sallallahu alaihi ya ce idan kare ya tsoma bakinsa a cikin bokiti a zubar da ruwan a wanke wannan bokitin so bakwai wanki na farko a sa kasa amintaccen mutum ne ya faɗa mana wannan wannan sai muka samu wani amintacce sai ya zo ce annabi sallallahu alaihi ya ce idan kare ya tsoma baki a cikin bokiti a wanke bokitin so bakwai wanki na ƙarshe a sa kasa wannan ya ce wanki na farko za a sa kasa wannan ya ce wanki na kuma kowa amintacce ne to a irin wannan hali sai mu gora su da juna idan tarihi ya nuna amincin wannan ya fi na wannan sai mu karbi hadisin wannan mu kyale na wancan hadisin wannan ya zama shahad hadisin wannan ya zama mahfuz to duk hadisi da ya zama shahad kaga amintacce ne rawaito amma an ki karba saboda ya saba wa wanda ya fi shi aminci ko kuma ya zanto mutum uku ne biyu sun ce kaza ɗaya daga cikinsa ya ce kaza dukkansu amintattu ne darajar su tsaya ba wanda ya koni ta fuskar abin nan to amma tunda nan biyu ne dole mu rinjaye da su akan wa akan daya to hadisin wannan mutum ɗin sai mu ce masa shazi ne ya zama shuzuz kenan sharadi na biyar adamul illa ya zanto hadisi baya da illa wannan kuma illa babinta yana da faɗi ba lokacin da bane a samu wani boyayyen tangarda a siffar rawi ko a halin riwayarsa wanda baya bayyana ga kowa sai ga mutanen da suka karanta ilimin hadisi a takaice dai tarika guda nawa ake bukata biyar shine mai kuniya ce awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun ضابط ام مثله معتمد في ضبطه ونقله شرط guda biyar sun ci kike to wannan shine sai su ce masa alhadisus sahih to kuma sai su ce me alhadisul hasan alhadisul hasan sai su ce shi ma sharuda biyar ne biyar din can su ne anan to menene bambanci sai su ce a can biyar din can da kace akwai harda da kace akwai adalci da kace akwai kaza har zuwa karshe da ka kirga to za mu dauki na biyu ne da ka zo wajen harda a can ka ce cikakkiyar harda to a nan gurin sai mu ce wato harda ba cikakkiya ba harda da take ba yabo ba fallasa mutumin ya ce harda amma ba cikakkiya ba to hadisinsa sai ya dan sauko daga darajar sahihi ya koma mai hasan saboda hardan da ke nan gurin ba ta kai ta can karfi ba ya kamata ko a bambanta su duk da cewa kowanne za mu karbi hadisinsa mu yi aiki da shi in ba wata illa da ta zo ta hana mu daga baya amma na wannan ya fi na wannan karfi to wannan sai ya nuna mana kenan ashe da hadisi sahihi da hadisi hasan wanne ya fi wani karfi alhadisi sahihi kuma wannan ya nuna mana lallai akwai bambanci tsakanin hasan da sahihi to tunda mun san akwai bambanci tsakanin hasan da sahihi me yasa sai Tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun ba ya zama tufka da warwara ba ya za ka ce mana hadisi hasanun sahihun ne hasanun kuma daban sahihun daban ya aka yi lokaci guda ya hada wannan siffofin biyu duk wata muqaddimar da in bayyana mana me yasa Tirmidhi yake cewa hadisin hasanun sahihun to shine sai suke bayar da jawabi guda biyu akwai na uku yana da rauni amma guda biyu sun fi karfi suka ce abinda yasa Tirmidhi yake cewa hadisin hasanun sahihun karo na farko zai iya yiwa wannan hadisi malaman hadisi sun yi sabani dangane da darajarsa kashin farko ne cikin malamai waɗansu sun ce masa sahihun kashi na biyu kuma waɗansu sun ce a'a bai kai sahihun ba hasanun ne to sai Tirmidhi ke so ya rawaito mana maganarsu asalin maganarsa hadisun hasanun aw sahihun amma sai aka shafe kalmar au daga tsakiya saboda kasartul istimali, saboda yawan amfani da jumlar yau da gobe har sai aka shafe kalmar au ba ta da. Amma asali akwai au a goye. Hadithun hasanun fi kauli ba'd al-ulama au sahihun fi kauli al-ba'd al-akhar. Kaga wannan ba su buƙatar walwalai. Wannan jawabi na biyu kuma suka ce a ba, ko dai zaman tuntun wannan jawabi na biyu suka ce a hadisin ne yake da sanadi guda biyu. Ta wannan fuska wane, a wato Khalid ya ji daga wane, wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane har zuwa kan Abu Huraira. Sai kuma nan aka sake samun wani kuma mutanen daban, wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane har zuwa ga Abu Huraira. Kaga san hadiya can tsakiya wajen wa Abu Huraira. Daliban Abu Huraira guda biyu sun ji hadisin, wannan ya karantar da dalibansa, wannan ya karantar da dalibansa. Da muka bi wannan titin na farko na hadisin, sai muka samu darajar da hadisin zai samu ya cika sharuɗa na sahihun, sai muka samu suna sahihun. Da muka bi wannan sanadin na biyu, sai muka samu darajar da hadisin zai samu hasan ne. To idan ka haɗa hanyoyin guda biyu ya zama me? Hasanun sahihun. Hasanun bi hadzal isnad wa sahihun bi hadzal isnad. Wannan ya kwancin fitowa. To wannan guda biyun su ne Ibn Hajar ya tabbatar, Ibn Hajar al-Asqalani, wanda Nasiruddin Albani ke cewa daga gare shi kuma har ya zuwa yau mata an yi musu kalubale ko haifu kwatankwacinsa sun kasa a ilimin hadisi tun daga Ibn Hajar al-Asqalani ya zuwa yau ba a sake haihuwar kwatankwacinsa ba. A dai malaman da suka fito duniya ta gansu ta fuskar rubutu ko karantarwa, wanda yake boye wannan yana wurin Allah sanin ilminsa, amma wanda suka fito zahiri a gansu daga kansa zuwa yau ba a samu irinsa ba. Ibn Rafiq al-Eid shi kuma abin da yace, yace a'a ku ba ku sani ba, tunda tsakanin hadisul hasan da sahih, wato shi hadisul hasan daraja ce ta kasa, sahihun kuma daraja ce ta sama. To kafin hadisi ya kai darajar can ta sama ba sai ya bi daraja ta kasa ba? To wai shi yasa aka ce masa hasanun sahihun. Wannan magana ce mai rauni. To yanzu dai kun fahimci maganar hadisin hasanun sahihun, duk inda kuka ganta wannan shi ne ma'anonin da malamai ke bada. Shi ne ya ce Tirmidhi ya ce hadisin hasan wa fi ba'dun nusakh. Me ake nufi da ba'dun nusakh? Wannan yana da muhimmanci, muna karanta harbo wani hadisi dama za mu wuce ba mu san me ake nufi da ba'dun nusakh. A wani wurin Tirmidhi ya ce hasan, a wani sashin na littattafansa kuma ya ce hasanun sahihun. Abinda ake nufi, malaman da yadda suke wallafa littafi galibi ba su suke rubuta da kansu ko kuma ya zanto sun rubuta da kansu, amma za su tara ɗalibansu, tunda a lokacin nan babu na'urar buga littattafai, sai su tara ɗalibansu kamar cikin masallacin nan, suna yin imla'i, suna shifta littattafan ɗalibansu suna rubutawa tun daga farkon littafi har a je ƙarshe. Yayi haka yana karantawa kalma kalma. An Abi Zarrin Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman, har sai ya sauke littafi a haka ɗalibansu suna ta rubutawa. To wannan rubutun da zaka ce na je wurin Tirmidhi ya yi shiftar littafin suna rubuto ba a karba, sai an tambaye ka shin ka karanta masa ya ji daidai ne, sannan a karba. To kaga wanda ya je ya karanta wurin Tirmidhi ya tabbatar da shi, da wanda daga gama karatu ya linke littafin sai ya tafi gida, wanne ake jin littafin sai zama daidai? To shi yasa sai a samu bambanci tsakanin rubutuna da naka, kila wannan tun da ya zo bai gingiɗi ba, wannan yana gingiɗi, wannan da ya zo ya tara hankalinsa wajen karatu, wannan yana tunanin yau kasuwa ta yi zafi, rabi ya ji rabi bai ji ba. An ce an Abi Zarrin Jundub bin Junada ya ji, da aka zo Abu Abdurrahman sai ya ce wa Abdurrahman, ya sanar da kalmar mai Abu Abdurrahman, shikenan sai kuskure ya faru cikin ruwayarsa. Masu taba'i da suka zo sai suka yi rashin sa'a, suka ɗauki taba'in wannan wanda yake da kuskure suka taba'a, waɗansu kuma suka ɗauki taba'in wannan wanda yake daidai ya ji wurin mai littafin suka taba'a, sai littafi guda ɗaya ya fito, amma a wuri kaza akwai ƙarin kalma, a wuri kaza akwai raginta. Daga wajen wane ne? Laifin Tirmidhi ne ko laifin masu rubutu? Laifin ɗalibai ke. Shi ne a wata riwayan da waɗansu ɗalibansa suka rubuto ya ce hadisin hasanun kawai ya yi shiru, a wani sashin na littattafan da ɗalibansa suka ruwaito daga gare shi ɗin sai suka ce mai hasanun sahihu, shi ne wafi ba'dun nusakhi hasanun sahihu. Hadisi hadisi ne karshe da zamu tsaya akai al hadisul 20 haka ne ko ta tsaya da ajin mun yi nisa kenan al hadisul 19 Abi al-Abbas ko an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على دابة فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا وأن حديث أنكر أولئك أبو الأباس عبد الله بن أباس ودعين جدا بطن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسا تي أبايا النبي صلى الله عليه وسلم قريشي yawman wata rana ala dabbatin akan wata dabba wannan yana ɗaya daga cikin falalarsa dan adadin sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora su a baya akan dabba yana tare da su ba su da yawa ba su fi mutum goma ba wani malami ya wake su na manta waken amma ya wake su haka cikin wani baitin waka adadin sahabban da annabi ya tsora su baya akan dabba wato falala ce annabi ya hau kan raƙumi ko ya hau kan alfadari ko doki ya tsora ka a baya kuna tare wannan falala ce ba kowa san wannan yace na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yawman a wata rana ala dabbatin annabi na kan dabba wannan sai nuna yadda annabi ke kaskantar da kai ya fi kowa fa amma zai hau dabba wai ko ba shi kadai bai tsora wani a bayan sa ya tsora wani a bayan sa فقال سيتي دني يا غلام يا كيارو إني أعلمك كلمات زن سندك ودنس جملو لي ما سو أمفاني فرقو احفظ الله يا طب كيكيا يدوكر الله سيكي ما الله يكيا يكا احفظ الله تجده تجاهك كيكيا يدوكر الله تجده تجاهك ذاك سامو الله ينامك جاغولا تيكي دكنا الأمرك إذا سألت فاسأل الله idan za ka roƙa to ka roƙi Allah kadai kar ka hada shi da wani wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako wajen Allah kadai kar ka nema a wajen wani to anan gurin roƙo iri biyu ne haka neman taimako ma iri biyu ne ko ya zanto abinda za ka roƙa dan adam yana da ikon baka shi wannan dan ka roƙi dan adam cikin abinda yake da ikon baka shi babu laifi ko ya zanto abinda za ka roƙa ba mai ikon yin shi sai Allah kamar saukar da ruwan sama kamar warkar da mara lafiyanka da yake kwance a gida kamar sanya albarka cikin harkar kasuwancinka sanya albarka a cikin harkar nomanka wannan akwai wani dan adam da zai iya ba wanda zai iya sai Allah to sai ka roki Allah shi kadai amma ba ni rancen kaza ba ni taimakon naira 10 zan shiga boss idan an tashi daga masallaci ba ni da abin da zai kai ni bakin bata bakin abin nan first office ba ni taimakon kaza wannan dinnan gurin masu ikon wannan suna da yawa saboda haka dan ka roki irin wannan dan saboda bukata ba kai laifi ba ba a kafa hujja da wannan hadisin mu ce ci a ba yanzu ba ka ci da mu idan sai alta fasalillah dan me zaka roke ni kar ka kafa masa hujja da wannan hadisin zaro ne rago mu ba shi yaje shiga mota wa idza sta'anta fasta'in billah haka neman taimako in zaka nema ko dai zanto dan adam na da ikon yin shi kama mun nan gurin mu dora kayan nan a bayan dabbata kama mun nan gurin mu dora kayan nan a mota da Allah mota ta an tashi batir yayi sanyi ku dan taimaka mun a tura ta tashi wannan duk dan adam zai iya wannan amma dangin taimakon da ba mai iya yi sai Allah to sai ake nufi ka roka wajen Allah sai kadai shine ma'ana wa izza anta fasta in billah wa alam anna al ummata ka sani cewa lalle al umma law istama'at ala an yanfa'uka bi shay da a ce al umma za ta taru kansu amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka, ba sai isa amfane ka da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta cewa naka ne. A ce duk garin nan su taru sai sun saka zama mai arziki, in Allah bai sanya ka cikin mai arziki ba tun lokacin da aka yi rubutu kana cikin cikin mahaifiyarka ba za ka taba zama mai arziki ba, za a rinka baka abin amma yana zurarewa yana fita, ka samu kuɗin masu tarin yawa amma su ka kashe su tafi a shirme, saboda haka in duniya za ta taru tai maka abu wani abu ba mai amfani ba za su amfane ka ba sai da abin da aka rubuta maka can wanda muka karanta a baya, yi umaru bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id, wannan an rubuta tun tun. Wa in istama'a ala an yadurruka bi shay'i, idan al'umma za su taru gaba ɗaya kan sai sun cuce ka da wani al'amari da wani abu, lam yadurruka, ba su isa su cuce ka ba, illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka, sai da abin da aka riga aka rubuta akan ka cewa zai same ka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam, an riga an dauki alkalamin da ake rubutun an cire shi daga kan takaddan, wa jaffatis suhuf, takaddun sun bushe an gama komai kenan. Rubutun da aka ce malaika ya riga yayi har takaddan sun bushe, yanzu kawai abin da aka rubuta din ne yake gudana, wani bai sai canja wannan abin ba. Wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun, wa fi riwayati ghairi Tirmidhi, a wata riwayan wanda ba Tirmidhi yayi ba, ga abin da annabi ce, ihfazillaha tajiduhu amaman, ka kiyaye dokar Allah zaka samu ubangiji a gaban ka yana maka jagoranci, ta'arraf ila Allah fi raqa, ka nemi sanin Allah ta hanyar bauta masa da yin imani da shi, firrasa'i, lokacin da kake cikin yalwa ya arfa fi shidda, Allah zai san da kai a lokacin da kake cikin tsanani. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakul li yusibaka, ka tuna duk abin ka sani cewa abin da duk kaga ya kuskure maka dama can ba a yi shi ba dan ya same ka, kar ka dauka wata dabaran ka ce gonin tankace ka iya gogociya, ba haka bane. Wama asabaka lam yakul li yukhti'aka, abinda duk kaga ya same ka dama can ba a yi shi ba dan ya kuskure maka, an kaddara zai same ka. Wa alam anna an-nasra ma'a as-sabri, ka sani cewa cin nasara ko don lokaci yana tare da hakuri, in ba ya hakuri ba a cin nasara ko wani irin al'amari. Was-sabru mithlu ismihi murrun muzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-'asal, haka suka ce wai was-sabru mithlu ismihi, shi lafazin as-sabru kamar yadda kalmar take haka yake, domin daga as-sabr ne, as-sabr kuma shine madaci ko wani abu mai tsananin daci daga cikin yayin ciyawa, suka ce shi hakuri daci gare shi, murrun muzaqatuhu, dandanan sa yana da daci, lakin awaqibuhu ahla min al-asali, sai dai karshen sa yafi zuma saki, inda kai hakuri da karshe to zaka sha zuma kenan. Wa anna al-faraja ma al-karbi, wa anna al-faraja, yayewar kowane irin musiba ma al-karbi, tana tare da bakin ciki, inda bakin cikin yazo to yayewa tana kusa. Wa la rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allahi minha al-makhraj dhaqat falamma istahkamat halaqatuha furijat wa kuntu azunnuha la tufraj. Wala rubba nazilatin, yaso da dama wata musiba za ta sauka, yadhiqu biha al-fata zar'an, kaga yaro ya damu, kaga matashi ya damu, musiba ta zo masa ba ya da gwaran cewa ba ya da kwarewa game da rayuwa, ya damu akan abin da bai kamata ya damu ba. Wa inda Allahi minha al-makhraj, mafitar wannan abin yana wurin Allah. Daqat, musibar ta zo ta yi tsanani, falamma istahkamat halaqatuha, sai da sarkarta ta gama haduwa ko ina da ko ina, ta zagaye mutum kamar wani zai fita ba, furijat, sai aka yaye ta. Kace wa kuntu azunnuha la tufraju, da ko tsammani nake yi na gama ba za a yaye wannan musiba. Wa anna ma'al usri yusra, kuma lalle tsanani wato ainihin akwai sauki tare da shi. To abinda muka faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada akai, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
Mai tambaya ta farko gata mala yake cewa akwai hadisi riwayat Tirmidhi da yake cewa ku yi sallah a bayan wanda ya ce la ilaha illallah kuma ku sallace shi, sai mutum aka samu ya yi kalmar shahada kuma sai aka zo aka samu wani aiki ya bayyana wanda yake ware-ware masa tauhidi, koko a bayanansa na baki koko wasu halayensa, to ya za a yi da wannan lamarin?
Wannan hadisi yana bukatar ka tabbatar da shi ta fuskar riwaya kafin hukuncin ya zo. A iyakacin sani na abin da zan iya tunawa, wannan hadisi dhaifi ne. Cigaba.
Mai tambaya ta biyu yake cewa shin ya halatta a ƙayyade lokaci kamar na sallan azhar ko la'asar ko isha, kuma idan aka ƙayyace sai kasance yawancin mutanen wurin suna da bukata kamar na tafiya makaranta, in aka ce karfe 4 ne ko karfe 7 da rabi za a yi wannan sallan, to idan suka ce za su tsaya sallah kullum za su yi latti zuwa makaranta, ya halalta su tura wani gabe musu sallah dan su samu tafiya makaranta?
Dama kai yi lokaci na farko dai sallah an sa masa lokaci wanda shari'a ta dora, to sai dai wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kan jinkirta sallah bai yi farkon shigowar lokaci ba, har ya dan jinkirta. Jinkirta da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi, sahabbai sukan ce yakan jinkirta ne gurgurdan yadda yake ganin in sahabbai sun zo. In waɗanda ake tsammanin wannan su ne mamu na yau da gobe a masallaci, ana ganin kamar adadinsu ya cika. Alal misali, mun riga mun saba da la'asar kullum za mu yi sallah da sahu uku ko hudu, to sai muka samu adadin da ya kai sahu uku a masallaci, to ba za mu tsaya jira ba sai mu ci gaba da sallah. In muka samu kawai sahu ɗaya ne ya shigo, to sauran suna da haƙƙi na mu jira su, matukar mun san al'adance kullum aka kai wannan adadi na sahu uku. Shi yasa wani lokacin a wadannan sallolin annabi za ka ga ya sallace su a farkon lokacinsu, wani lokacin ya jinkirta. Waɗanda suke da larura na zuwa makaranta ko zuwa wani abu da suke da lokaci ƙayyadajje, wannan kamata ya su samu liman su faɗa masa, matukar suna daga cikin adadin mutane masu yawa da ake jam'i da su a nan masallacin, ko ma a kowane masallaci ne, sai su faɗa ma liman uzurinsu don a rinka yin sallah akan lokaci don su ciki makaranta, a yamakon su faru sallar su daban su zo su yi, sannan kuma a zo a yi jam'i. Ko su je wani masallacin da suke ganin ana iya gamawa a kan lokaci daga can su wuce wurin makarantarsu, ko su tafi makarantar su bari in sun je can su haɗu su yi jam'in su a can, sama da su zo nan misali, ko kuma sama da su zo masallacin unguwarsu liman bai zo an yi jam'i ba, su zo su yi nasu da hujjar su ya za su zo su tafi. Wannan zai iya kawo rudani, bai kamata mutum musulmi ya kawo ƴan uwansa musulmi rudani ba cikin al'amuran makamantan waɗannan.
Na'am. Mai tambaya ta gaba yake cewa shin ya dace a fidda zakka na amfanin gona alhali akwai ma bukata a garin a je a gina masallaci da shi?
A'a, zakka na amfanin gona dama ya kayan abincin zaka fitar, ba a yadda ka sayar ba ka bada kuɗi. Wannan kayan abincin shine zaka fitar ka bayar da shi ga waɗanda suka cancanta a basu, waɗanda Allah ya zana a cikin suratul Tauba. Na'am.
Mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne ya kone ko hannayensa ko a ce jikinsa gaba daya, to babu halin yadda zai ta yi mama bare alwala, to ya zai ga ta malam a wannan yanayi?
Shikenan sai ya sallasa haka, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Idan mutum dukan gaban alwalansa suka kone, ta yadda ba zai iya yin alwala ba, ba zai iya yin taimama ba, sai ya sallasa haka. Idan ko mutum wani sashi na jikinsa ya kone wani sashi bai kone ba, sai ya wanke inda ya samu damar wankewa, inda bai samu damar wankewa bai kyale shaka. In taimama ce ya shafe inda ya damar samu damar shafa, inda yake da kurji kuma ya kyale shaka. Idan mutum kuma wani sashi na kurjin an sa masa bandeji an daure shi da bandeji, sai ka zo wurin alwala, to ba a shafa akan bandeji. Duk abinda malamai suka kawo na fiqhu din nan akan almasu alal jabira, shafa akan bandeji ko kuma dukkan wata auduga ko wani sumba da aka sa masa magani aka nade gyambo da shi, hadisin sa dhaifi ne, yana nan cikin bulugul maram, hadisi ne dhaifi. Asalin abinda shari'a ta so ta ce kayi abu ne ɗaya cikin biyu, ko dai wanke waje ko kuma shafa shi. In baka samu daman shafa wannan wuri ba ta fuskar ƙasa kenan, wato taimama, baka samu daman wankewa ba ta fuskar awalala, shikenan wannan wankin ko shafar ya fada akan ka game da wannan gabar. Amma ba a yadda kai shafa akan gyambo ba ko akan abun nan akan bandeji ba, wannan bai tabbata ba sunnar annabi. Ijtihadi na malamin fiqh suka gina kan hadisi dhaif. Na'am.
Tambayoyi ne guda biyu suke cewa za ta bayani kan hadisin nan da yake cewa wadda tufasta abincinsa abincinsa ko aka rene shi da haramun ba za a amsa masa addu'a ba, yace to yaro ne ubansa ya kawo haram ya ciyar da shi, shi ga shi nan yana nan kankani kuma ciyarwarsa akan mahaifansa, ya zai kasance wannan abin ya shafe shi?
Wannan yaron tunda ba shi ya nemo ba, wala ta zuruwa da tun uzura ukura, baya da laifi kan abinda babansa ya kawo ya bashi, tunda bai kai lokacin da shi zai iya neman abinci ga kansa ya wadata ga barin damfara jikin mahaifinsa ba. Wannan hadisi ya zana abubuwan ne da yawa a ciki, ya kawo abin cewa abincinsa haram ne, abincinsa haram, tufafinsa haram, sai ya gina sai aka abinda aka kawo na ƙarshe cewa guzze bil haram, domin a bayar da fa'idar cewa saboda munin tarbiyyar da ya samu a gida, dama can haka aka gina shi, shi ma da ya girma kuma sai ya ci gaba da haka. Allahu akbar.
Mai tambaya ta gaba yake cewa wani lokaci ne ya kamata a yi wa yaro kaciya a shirance?
Ba ni da wani masaniya ta fuskar wani hadisi ingantacce da ya tantance adadin shekaru ko watanni da za a yi kafin a yi wa mutum kaciya. A iyakacin sani na ba wani hadisi ingantacce da ya nuna adadin shekaru ko kwanaki. A irin waɗannan al'amura wanda hadisi bai zo ba a kansu, ana yi barin mutane akan ƙorfinsu. Akwai dai malaman da suka mustahabbantar da cewa a bari sai yaro ya fara yin hankali don ya san zafin fitar da jini a jikin ɗan adam, ta yadda shi ba zai so fitar da jini a jikin wani ba wata rana. Amma wannan ijtihadi ne na malamai, ba nassi a kai, zai iya yiwuwa sun yi daidai suna da lada. Waɗansu kuma suna ganin aiwa yaro yana jariri ya fi sauki, saboda ba zai ji zafi ba, dan da nan cikin kwana uku ko huɗu sai ya ga ta warke. Sama da in ya girma ya fara cin abinci abubuwa, ya fara motsi da yawace yawace, wani sai ya ga ya fota biyu ma bai warke ba, yana wahala.
Mai tambaya ta gaba yake cewa wasu malamai suna fatawar cewa aljannar da aka halicci Adamu cikinta aka fidda shi zuwa duniya ba ita ba ce aljannar da in aka mutu za a je a shiga, ko akwai wani inganci a wannan magana?
Wannan magana ce tsohuwar magana tun da daɗewa malamai sun yi ta. Mafi ingancin magana aljanna ce ɗaya, su suna kafa hujjar cewa wannan aljannar idan an shige ta ba za a fita ba, ta yaya za a ce an sa shi kuma an fitar da shi, yanzu ba ita ce wannan ba. Sai ka ce idan an fita ba za a ce, idan an shiga ba za a fita ba, a yau shi ne aka ce an shiga ba za a fita ba, a yau ko a gobe kiyama, a ran tashin kiyama ne an shiga ba za a fita ba. Amma duk wani lokaci na kafin kiyama idan mutum ya shiga aka fito da shi, ba wani abin da ya kare ka'idan nassin Qur'ani a ce. Wannan zaka samu wannan bayanin a cikin littafin Ibn al-Qayyim mai suna Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ko kuma Wasful Janna. Littafi ne mai daɗin karantawa kwarai da gaske, yana magana akan siffofin aljanna, abin da ke cikinta, nemomin da ke ciki, hurul ini, siffofinsu, haka shine ma'ana Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ko a cikin wannan littafin, ko a cikin Miftahu Dar As-Sa'ada, cikin biyun nan da na fi kyauta da san a na farkon ne, in baka samu wannan maganan ba a na farkon, ka samu a cikin na biyun Miftahu Dar As-Sa'ada. Ci gaba.
Sai wani dan uwa ke roƙo malam ya karanta masa a sallan isha daga wata ba'uma ta tulu shayati na zuwa abin da ya sawwaka. Wai dalilin sa dan annabi ya kira Abdullahi dan Abbas ya zaunar da shi, yace masa karatu daga Al-Qur'ani.
A ina ya ga wannan? Abdullahi dan Abbas ɗin mu gani ba, amma Abdullahi dan Mas'ud wannan ya tabbata.
To dan Mas'ud din ne ke
nan. Dan Mas'ud ne ke.
Ya rubuto dan Abbas amma.
To kaga wannan sai bari sai an tashi sai zo nan da ni sai in yi masa. Ai ba cikin sallah sai karanta masa ba. Akwai tambayoyi guda biyu da waɗansu suka bani a rubuce. Ta farko daga ciki wani ya kawo ne hadisi ne dogo ya rubuto, sai na manta takardan a gida. Amma ƙarshen hadisin wani sahabi ne ke cewa na fi ku iya siffanta sallar annabi, sai nuna musu sallar annabi tun daga farkon kabbara da abinda annabi yake yi har idan ya yi raka'a biyu, da kuma idan ya tashi daga raka'a ta biyu zai je ta uku. Sai a cikin nassin hadisin sai yake cewa wato yake cewa sannan bayan ya yi raka'a ta biyu ya zauna ya yi tahiya, ya ce wato summa menene, yace summa idza kama min as-sajdati kabbara, idza kama min as-sajdati kabbara, haka hadisin ya nuna riwayat Tirmidhi. Bazan tsaya in yi dogon bayani kan ingancin hadisin ko rashin ingancin, yanzu mu dauka ya inganta, dan abinda mai hadisin ya kawo bai fayyace tambayarsa ba, amma na gane ne tambayarsa take ne. Idan kana sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku, idan kai raka'a biyu ka zauna kai tafiya, zaka tashi ka tafi raka'a ta uku, a ina zaka yi kabbara? Sai ka miƙe tsaye ne gaba ɗaya zaka yi kabbara, ko zaka yi kabbara daga zaune, ko kuma zaka yi miƙe tare da kabbara a haɗe? A fatawar da na bayar a kwanakin baya, na ce abin da ya tabbata cikin hadisai shine zaka iya yin kabbara a zaune sannan ka miƙe, ka ce Allahu akbar kana daga zaune sannan ka miƙe, shine hadisin Abu Ya'la al-Musal ya nuna. Na biyu kuma zaka iya yunkurawa tare da kabbara gaba daya, wannan hadisin Bukhari haka ya nuna. Na uku kuma malaman da suka ce sai ka gama miƙewa sannan ka ce Allahu akbar, muka ce wannan babu hadisi ko nasisin ko ba akai, ijtihadi ne na malamai. Amma su wanda suka kawo wannan hadisi wai da suka ce idza sajada idza minne idza kama min as-sajdati kabbara, hadisin ya ce idan annabi ya tashi daga sujada sai ya kabbara, to sai suka dauka abinda ake nufi da idza kama min as-sajdati sai in ya miƙe sai sannan ya kabbara, ba haka yake nuna ba. Wannan idza kama min as-sajdati ma'anarsa idza arada al-qiyama min as-sajdati kabbara. Saboda me Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum, yaushe ne ake yin alwala, kafin sallah ko bayan yin ta? Sai ya ce me? Amma sai Allah ya ce me? Idza kumtum, kumtum ba fi'li madhi bane ba, kenan in kun gama sallah ku zo ku yi alwala, haka yake nufi. Fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, yaushe ake yin isti'aza? A ƙarshen karatu ko a farkon karatu? To amma kai idan ka ɗauki fassarar wacin da kai a wannan hadisin yanzu idan ka zo nan sai ka ce fa idza qara'ta alqur'ana, in ka gama karatun qur'ani fasta'iz billahi, to ibis iya a'udhu billahi kuma. Kaga ba zai yiwu wannan haka, ba zai yiwu ba. Wannan idza din abin yana bukatan ka'idan larabci, suka ce duk inda kaga wannan idza ta zo a kawo fi'li madi a gabanta, madi ne amma ma'anarsa mudarihi, idza kuntu ila salati ma'anarsa idza aradal qiyama, idza aradtumul qiyama ila salati faghsilu wujuhakum, idza qara'tal qur'ana ma'anarsa idza aradta qira'atal qur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, kamma idza qama min as-sajdati ma'ana idza aradal qiyama min as-sajdati kabbara. Dan yi dace da wadancan hadisan, wannan shine abinda hadisin ke nuna wa ustazu ala fard sihhati.
Ina malamin da mun tsinta ne da yake wa waiza waiza rafa wasdala inda yake ne mun tsinta ba da kuma
sai dai mun kawo takardar gobe gaba ɗaya sai mu karanta sharhin hadisin. Amma dai ni dai bisa ga kikkiawan zatona wannan hadisin an baka shi ko ka rubuto shi saboda wannan wurin da muka yi magana?
Ba wannan wurin ba.
Da ko wanda yi mun magana akan shi ne shi yasa na kyautata zaton bisa ga cewa saboda